مبين.
والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم رسائك سادوا أولنا مجلسي na fassara alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka, masallacin Indemi Trust Islamic Center a nan garin Maiduguri, jihar Borno. Yau muna yammacin 18 na watan Ramadan shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da 7 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya. Allah muke roƙo ya mana tawfiki da datar da mu, ya sa albarka cikin rayuwar mu da kuma cikin abubuwan da muke tattaunawa.
Amin.
Jiya mun kai ƙarshen ayata 59 na wannan sura mai albarka, suratu Hud alaihi salam. Yau kuma insha Allah zamu ci gaba daga ayata 60. Kafin nan za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka yi. Wannan yana tambaya shin mutum zai iya maida sallan rawatib ba matsayin sallan istikhara, ma'ana ya sallaci sallata ratib, raka'a biyu kafin azhar ko raka'a biyu bayan azhar ko raka'a biyu bayan magriba ko bayan isha'i, ni gama kuma yayi istikhara, ya halatta zai yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku ya sa wani abu a gaba to ya sallaci raka'a biyu banda farilla, kuma ya karantar da addu'a ta istikhara da za a yi. To a wannan shine abin da ake kiran sa tadakhul, zai yi ku sallaci ratib da niyyar kuma za ka yi istikhara idan ka gama sallata ratibi. Tambayar su ta biyu, shin akwai sallar rawatib kafin sallar tarawihi, ma'ana idan an gama sallar isha'i kafin a fara tarawihi mutum zai yi ratib na isha'i? Zai yi, domin ai ratib sunna ce mai zaman kanta, sallar tarawihi ita ma sunna ce mai zaman kanta. To idan ka kai da zaka sallaci raka wajen 10 dan neman lada kuma ka bar raka guda 2, ai ka asara. Saboda haka ina ganin da yawa daga cikin mutane ba sa kiyaye wannan sunna saboda tarawihi. Za ka ga idan an gama sallar isha'i sai ka ji mutane suna zaune minti 3 minti 4 har liman ya fara sallar isha'i. Ba dole ne ai rawatib ba, amma kuma ai inda ba sa in ba lokacin Ramadan bane mutane suna yi, to fahimta su tunda za su yi tarawihi ba maganar me ratib haka bane. Ratib raka'a biyu bayan sallar isha'i tana da alaka da sallar isha'i ne. Ratib shi yasa kace ratib, ma'ana wanda koyi da ake dawoma akan su bayan salloli. Saboda haka ana gama sallar isha'i ka tashi ka kawo raka'a biyu ratib wanda ka saba kana yi, daga nan kuma sai a fara tarawihi. Kuma yana da kyau limamai su dan bada dan lokaci don minti 5 haka. Wani sa'in abin da ya sa mutane ba sa sallar ba sa ratib saboda su limaman ba sa bada dama, ba sa bada sarari, ana gama isha'i sai a fara tarawihi. Saboda haka za ka iya yin ratib bayan sallar isha'i sunna ce mai zaman kanta, sannan kuma tarawihi sunna ce mai zaman kanta. An gama za ka iya yi, idan baka samu kayi ba bayan an gama za ka iya yi. Wannan yana tambaya kan sa zobe, ya yi tambayoyi wajen guda 3, amma yana da ego za mu amsa. Malam wanda suke aske wannan shi wanda ba zan amsa ba. Malam, menene hukuncin mutum ya saka zobe don maganin ido ko bakin mutane, ko dai ya sa da ci gaban harkan kasuwancinsa don kar sihiri ya kama shi? ko dai ya tofa alqur'ani dan ya kare shi ka sa wani abu a jikinka da niyyar ko da tunanin zai maka amfani sai da nasi domin Allah ta'ala shi ke bada lafiya kuma shi ne zai ce maka abu kaza zai bada lafiya sa zobe idan mutum ya sa zobe yana jin cewa zoben ne zai masa amfani ka wannan babban shirka ne babban shirka ne wannan Allah ne kadai yake bada lafiya Allah kadai shi ke bada kariya ka sa zobe kana wannan zoben shi zai baka kariya shi zai baka lafiya shi zai kare ka daga sihiri wannan babban shirka ne babban laifi ne in kuma kana gani ba zobe ne zai baka lafiya ba amma sababi ne na samun lafiya sababi ne na samun arziki to waye ce ma sababi ne shi ma babban laifi ne ba daidai bane haramun ne kuma abu na uku ya zama na an hada da sihiri boka ne zai baka ya ce wannan robin ka yi amfani da shi za ka samu arziki sihiri ne zai baka ya ce zai kare ka daga aljini ko tsafi wannan sihiri ne wasu ma suna rubuta sunan aljini a jiki duk ba daidai bane ba daidai bane ana sa zobe ne saboda ado amma kuma ba wannan ba daidai bane sai maganar cewa wato ko dai ya tofa alqur'ani don ya kare shi in har zaka me yasa zaka bi dogon layi sai ka tofa zoben ka tofa jikinka kai tsaye mana zobe da jikinka wane fi mutunci wa fi wanda ya fi kima kuma manzo Allah me yake yi manzo Allah me yake yi tofa wa hannunsa me ya shafa wa jikinsa to baraka ka tofa wa hannunka shafa wa jikinka ko ka tofa wa jikinka amma ka tofa wa zobe zai baka kariya ba daidai bane shi ka tofa wa jikinka wannan shine abin da shari'a ta zo da shi wato wani sha'ili idan an yi wannan bayani akwai malaman da suna dora mutane akan wannan al'amura duk sun miye laifinsa inda mutum yana so ya girmama Allah ya girmama manzon Allah hanyoyin neman lafiya nan suna nan birjik wadanda shari'a ta yarda da su hanyoyin neman arziki suna nan birjik wadanda shari'a ta kawo su wadancan ba su ishe ka ba wadancan wanda shari'a ta zo da su ba za su wadatar ba sai ka kawo wani abin da yake an zo ana rigima da kai in ma akwai saba na malamai hatta a babin fiqihu akwai ka'idar da malamai suke kawo al-khuruj min al-khilaf mustahab in dai a matsala na furu'a abubuwa na halal da haram ya halatta bai halatta ba ana so ka bar abin da yake akwai sabani ka koma kai abin da yake babu sabani ina ku abin da ya shafi imaninka da aqidanka kan babu aula kin tunda abubuwan da suke halal ne suna nan inda halal din ne babu kwata-kwata sai wannan ne ya rige to kaga anan baka da zabi sai ka bi ra'ayin wani malami amma abubuwan da suke halal da suna nan da yawa duk ka bar su ka dauki ɗaya biyu wanda yake akwai sabani ka ta rikici ai ta rikici da kai me riba saboda ka danwa kada kai wannan din karanta alqur'ani kai tawassuli da shi imam magaran tofawa ne ka karanta ayoyin neman kariya falaki da nasi su ayatul kursi ka tofa a jikinka ka shafa a jikinka wannan ya wadatar kai abin yana da alaka da yaqini a cikin zuciyarka in kana da yaqini da ikhlasin cewa wannan abu za su amfane ka to Allah subhanahu wataala ya samu dace
amin
na'am
أعوذ بالله
من في هذه الدنيا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود
نعم الله تعالى كتاب وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أكبر مسود لعنة أولا دنيا ويوم القيامة دكما لا نرتاش القيامة ألا أسور لا إن عادا للي آداوة كفروا ربهم سن كافر شواء من جنس ألا كسور لا بعدا لعاد هلكتا تبتك آداوة qaumi hudin mutanen annabi hudu wannan shine karshen kissar annabi hud da mutanansa a cikin wannan sura Allah ta'ala yake cewa wa utbi'u fi hadhihi dunya la'ana aka biyar musu da la'ana ma'ana aka sa la'ana ta bi su la'ana shine wato attardu min rahmatillah bi santa daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi dunya a wannan duniya tun ga da Allah ta'ala ya halaka su Allah ya saukar da azaba ya halaka su to la'ana bata gushe ba tana bin su duk san da aka masu nan su suka ji ana la'antar su ko da harshe ko mutu a cikin zuciyarsa za a ambace su akan cewa ba su kyauta ba sun karyata annabin su mana ba ambatan su da alkhairi to wannan bayan an halaka su kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya tauye matsayin wato darajar su ya zama ta ba su da daraja ba ambatan su da alkhairi wa yawmal qiyama haka da kuma ranar tashin alkiyama la'ana tana bin su ranar tashin alkiyama idon jama'a duniya gaba daya dukkanin halitta Allah ta'ala ya kawo su sun tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala domin musu hisabi to anan ma za a ambaci adawa za a la'ance su a gaban halitta gaba daya a idon halitta gaba daya a ambaci su da cewa ba su imani da manzonsu ba sun karyata manzonsu to wannan ma kadai ya ishe su azaba la'ana tana bin su a nan duniya har zuwa ran dashin alkiyama sannan kuma ran dashin alkiyama idan an tada mutane a bi su da la'ana to Allah kiyaye Allah ta'ala ya ce ala asarru ra'aji domin muhimmancin abin da za a faɗa mana inna adan lalli adawa kafaru rabbahum galibi kafara yana ta'addi da alba kafara billahi to ma'anan kafaru rabbahum ma'ana sun kafircewa ni'imar ubangijin su haka wasu malamai suka fassara ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu na halitta na arziki na rayuwa abubuwa daban-daban da kuma ni'imar aiko da manzo shi kansa a turo muku manzo wanda zai shiryar da ku wata ni'ima ce babba daga Allah subhanahu wata'ala an bayyanta ko kuma za a kaddara ba'un kafaru bi rabbihim suka kafircewa ubangijin su duk wanda ya kafircewa wato Allah ya kafircewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala inda ya yi imani da ni'imar Allah godiya zai yi wa Allah subhanahu wata'ala yana daga cikin godiya ga Allah kai imani da Allah subhanahu wata'ala kuma duk wannan adawa ba su yi ba ba su gode wa Allah ba ba su gode wa ni'imar Allah ba kuma ba su yi imani da Allah subhanahu wata'ala ba ala asawra ra'aji bu'dan halaka ta tabbata nisanta daga rahmar Allah ta tabbata li'adin ga adawa idan kun lura adan wato ko rasu daga rahmar Allah subhanahu wata'ala wato an nanata ana fahimta wa utbi fi hadhihi dunya la'ana wa yawmal qiyamati sai kuma aka nanata adawa dan so biyu ala inna adan kafaru rabbahum adawa sun kafirce ubangijin su ala bu'dan li'adin halaka ta tabbata akan adawa duk da nuna mana irin wato mummunar hali da suka samu kansu a ciki wasu malamai ma suke cewa wa utbi fi hadhihi dunya la'ana aka sa la'ana ta bi su a nan duniya la'ana ita ce kore daga rahmar Allah to amma aka saki nanata ala bu'dan li'adin nisanta daga rahmar Allah ta tabbata akan adawa halaka ta tabbata akan adawa to duk dai ana so a nanata mana a karfafa mana a tabbatar mana cewa fa lalle adawa ne sun halaka Allah ta'ala yake cewa qaumi hudin mutanen annabi hud abin fahimta anan shine sun kafirce wa annabin su annabi hud wasu malamai suka ce ana fahimta anan adawa na farko domin adawa biyu ne akwai adawa na farko sannan kuma adawa na biyu wa annahu ahlaka ada nil ula Allah ta'ala shine ya halaka adawa na farko sune mutanen annabi Hud alaihi salam akwai adawa na biyu sune mutanen annabi Salih Samudawa ana kiransu adawa na biyu ko mutanen annabi Hud ana kiransu adawa na farko to shine anan aka ce adabudan li'adin da wani adu ake nufi qaumi hudin adawa wadanda Allah ta'ala ya aiko musu da annabi Hud alaihi salam to wannan ayar dai tana tabbatar da halakar mutanen wato annabi Hud adawa kuma halakar su taimuni da yawa Allah ta'ala ya faɗa mana ana la'anta su a nan duniya har zuwa dashin alkiyama sannan kuma gobe kiyama za a la'ance su akan idon halitta gaba daya a takaice zamu kawo Allah ta'ala bai ambaci yadda aka halaka su ba amma Allah ta'ala ya faɗi a wasu gurare a cikin alkur'ani dama haka qur'ani yake wajen ba da kissa kamar yadda muka ambata wajen kisar annabi Nuhu alaihi assalam Allah ta'ala wato ya turo da iska ne iska ta halaka su da iskar ta fara tahowa sai kamar wato girgije ne za a yi musu ruwan sama suka ce ai ga hadari za a yi mana ruwan sama suna farin ciki tunda su mutane ne manoma wa yursilu as-samaa'a alaikum midrara suka yi farin ciki za a kawo za a yi musu ruwan sama za su yi gonakin su za su samu ruwa za su yi noma za su samu amfanin gona suna farin ciki ashe ba iska ta rahma ba ce wannan wata iska ce daban iska ce mai ƙarfi mai tsananin ƙarfi mai tsananin sanyi Allah ya turo musu kuma da Allah ta'ala ya ambata wato sai iskar nan ta zo ta daga su sama sannan ta kifo su mutum za a daga shi sama a kifo shi kansa na ƙasa kafafuwansa na sama hakan nan zai zo ya fado idan ya fado sai ka ji an yanke masa iska ta yanke masa kai wasu malamai suke cewa hadda sauran gabbai ma duk sun yanke Imam Ibn Kathir a cikin al-Bidaya wani ya yake cewa hatta idan mutum ya gudu ya shiga cikin kogo na dutse to iskan nan ta bi shi ta fito da shi ta daka shi sama sannan ta kifo shi sannan ya zo ya fado kansa ya riga ya yanki sauran gabban jikinsa su riga sun yanki haka Allah ta'ala ya yi musu ana fahimta to shine Allah ta'ala gurare da dama ya bada labari wa bi adin id arsalna alaihim ar-rih al-aqim Allah ya muka tura musu iska mar al-khairi akwai iska da za ta zo da al-khairi iska za ta zo kuma a samu ruwan sama akwai iska da za ta doki wato wasu sinadarai daga wasu bishiyoyi ta sa jikin wasu bishiyoyi a samu wajen noma za a samu amfani to amma wannan iska al-aqim shine wanda ba haihu ko mutum da ba haihu shine al-aqim wannan iska ba za ta haifar da wani alkhairi ba to mai magan haka wannan iskar halakawa za ta ma ta zaru min shay'in atad alaihi illa ja'alatu karrami
na'am
babu abin da zai iskar nan za ta zo kansa sai iskar nan ta yi rugurugu da shi ta yi kaca kaca da shi haka Allah ta'ala ya ambata إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر الله تعالى يكي تيوا بائدا إسكا تادكا سسما تاكيفو سسما فادو كما كتو تران دبينين أكا تنبو كيسو أكا جيفو دسو أكا زبيو سو أكا سار أنا بايمتا وسما أنا ميسكا تي الله يا كمان تاسو دا wato kututturan da bi ne saboda su mutane ne dogaye an gane wato iccen dabino dogo ne idan aka sare kan sannan kuma aka tumbige aka jefara a ƙasa ya yake to Allah subhanahu wataala haka ya wasafta su to duk wannan kuma Allah ta'ala wannan iskar ta gudana kwana nawa saba sakharaha alaihim saba layalin wa thamaniyata ayyamin husuma darare guda bakwai da wuni takwas kuma a jere فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. دي الله تعالى ورا مثالي ني da kututulan dabino, misali sai ka rika sawarawa ga kututulan dabino ne haka azube ba sa motsi, don ka fahimci girman al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala. Don kuma wannan ya zama to darasi ga na baya ga mutane masu ƙarfi masu girman kai, to ga irin yadda Allah ta'ala ya yi da su. Ana fahimta? Har suka ce qalu man ashaddu minna quwwa, waye wanda yafi mu karfi ne, babu abin da zai gagare mu. Amma cikin sauki gashi Allah subhanahu wataala wato ya turo da me iska, to duk wannan ana fahimtar karfin ikon Allah subhanahu wataala. Al'amarin Allah ya fi tunanin dan adam, abin da zai maka amfani shine Allah zai juya shi ya zama to azaba ya halaka ka. Ruwan sha, waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, da ruwa ake rayuwa. Amma mutanen Annabi Nuhu alayhi salam da mai Allah ya halaka su da tufan da ruwa. Nan kuma haka mutanen Annabi Hud Adawa, ana shakar iska ta zo a samu ruwan sama. Iska na da amfani ga dan adam ta fuskoki da dama, amma Allah ta'ala ya juya iskar ta zama sanadiyar halakar su. To rundunonin Allah suna da yawa. Allah subhanahu wataala zai yi maganin ka da abin da ka raina da abin da baka tsammani. Allah ta'ala ya nuna ikonsa wajen halaka al'ummu da suka wuce nan. Kowace al'umma sanadiyar halakata daban-daban ne da Allah ta'ala ya nuna ikonsa. Wasu da tsawa, wasu an yanke musu kasa, wasu da ruwa, haka nan dai saro daban-daban. Domin Allah ta'ala ya nuna mana in Allah ta'ala zai ya tashi halaka ka, babu abin da zai kubutar da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ibn Abbas a cikin Bukhari da Muslim yake cewa nusirtu bis-saba wa uhlika da'adun bid-dabur. Yace Allah subhanahu wa ta'ala ya bani nasara da as-saba. As-saba ita ce iskar da take tahowa daga gabas. Yaushe Allah ta'ala ya bashi nasara da iska a ghazwatul ahzab, lokacin da kafiran Makka da kafiran Madina suka hada kai, aka hada runduna mai girma wajen mutum 10,000 a shekara ta 5 bayan hijira, suka zo Madina da niyyar gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai. To Allah ta'ala Allah ta'ala da hikimarsa isa manzo Allah ya shawarci sahabbai. Salman al-Farsi ya bada shawara a tona rami a bangaren da yake bude, babu gonakin dabino, babu duwatsu. Wasu bangarorin akwai dabino, ba su samu damar shiga Madina ba, gonan dabino akwai. Wasu guraren kuma akwai duwatsu, ba za su samu damar shiga ba. Akwai bangaren da yake a bude, ta nan za su iya su shiga. To shine Salman al-Farsi ya bada shawara a tona rami, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabai suka fara tona rami, da kafirai suka zo suka ga babu hanyar shiga. Da har ake rawaitowa ɗaya daga cikin suke cewa wannan dabara Larabawa ba san da ita ba, kuma dabara shi ta Farisa ba ta Larabawa ba ce. To a nan aka yi har wata guda aka yi a wannan yanayi, manzon Allah da sahabbai ga duhu, ga sanyi, ga yunwa, ga tsoro, wata guda. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تو أبن الله تعالى يكي سيوا غا صحابي فا ده قلب الإيمان سوكا جي وزلزلوا زلزالا شديدا أكا جرغزا سو جرغزا وما يسألني. تو سي الله كاو سوكي نسا سي الله يترو دي إسكا إسكا ننتاكي فدا ta ruguza shemomin su, ta da fatattake su, suka tattara kayan su suka koma. Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara da iska. To wannan iskar da Allah ta'ala ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita sunanta as-saba, iska ce wadda take tasowa daga gabas. To shine manzon Allah yake cewa نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور كما ادا والله تعالى يا هلكا سو da iska da guguwa wadda take tasowa daga yamma ko ce iska da aikinta haka Allah ta'ala yake sarrafa wato halittarsa ya tabbata hadisin Aisha hadisin Bukhari da Muslim duk sanda aka yi hadari ko aka ga iska mutane suna farin ciki a Madina cewa za a mana ruwan sama suna farin ciki suna jin dadi nan alama ce ta ni'ima amma na Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai hankalinsa ya tashi ya shiga gida ya fita ya shiga ya fita zaga alamun damuwa a fuskarsa to shi ne na Aisha take tambaye sa ya Rasulullah mutane dai sun ga hadari sun ga iska suna farin ciki suna sa ran za a yi musu ruwan sama amma kai kana nuna bacin rai da damuwa ka shiga ka fita ka shiga ka fita me yasa haka ya Rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa qad uzziba qaumun birrihi da hakika akwai mutanen da Allah ya yi musu azaba da iska sun kafir cewa Allah ya azabtar da su ya halaka su da iska ana fahimta وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا مش اكو متعلن da suka ga hadari suka ce wannan ayruwan sama za a yi mana kamar da adawa suka ce falamma ra'ahu aridan mustaqbila awjatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mustaj'altum bi rihun fi adhabun alim tudammir kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum mich adawa haka suka ce ga hadari to saboda haka ma yu'minuni an yakuna fiha azab saboda haka me zai bani aminci me zai san in aminta cewa wannan iskar da za a yi babu wata azabar da Allah zai saukar kana fahimta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke dan fa kuma a Madina amma duk sanda ya ga iskar da hankalinsa tashi yake kada ya zama irin azabar da aka saukar wa adawa irin ta ne Allah subhanahu wataala ya kawo to wannan yana nuna cewa mu'mini baya aminta daga azabar Allah subhanahu wataala ba zai amince wa azabar Allah ba fala ya'munu makra Allah illa alqawm alkhasirun to saboda haka wato babban darasi anan shine idan mutun ya kafircewa Allah subhanahu wataala idan mutane suka kafircewa Allah subhanahu wataala Allah yana da hanyoyi da dama da zai musu azaba kuma azaba ta lahira kafin azaba ta duniya kafin azaba ta lahira ta same su to Allah subhanahu wataala ya kare mu daga azabar sa duniya da lahira gaba daya
amin
na'am
wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayru هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
نعم وإلى ثمود أخاهم صالحا من أي قوة ثمود dan uwansu Salih qala yace ya qaum ya ku mutane na u'budu Allah ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayru banda Allah ba ku da wani abin bauta huwa ansha'akum min al-ardi shine ya halice ku daga kasa wasta'marakum fiha kuma sanya ku kun raya kasa fastaghfiruhu ku nemi gafarar sa thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah inna rabbi lalli ubangijina qaribun makusanci ne yana nan kusa mujibun kuma mai amsa wani to bayan kissar annabi Hud alaihi salam yanzu kuma Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin kissar annabi Salih da mutanensa Samudawa Samudawa sun zo ne bayan mutanen annabi Hud alaihi salam bayan Adawa Samud suna ne na wani kakansu sai daga baya zama sunan kabila su kuma larabawa ne kabila ce sananniya suna sun rayu a gurin da ake kiransa al-hijr sabanin tabuk tsakanin tabuka da kasar sham yau kuma tsakanin tabuka da madina yanzu gurin yana kasar saudiya yana cikin kasar saudiya tsakanin gurin nasu da madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar tafiyar kilomita ko 308 ko abin da ya kama da haka idan an tashi daga madina an za a je tabuka sai an bi ta gurin su kafin a kai tabuka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san da zai je yakin tabuka ta nan ya bi har ya zo ta ya wuce ta gurin su garin Samudawa mutane ne wanda suna bautawa gumaka bayan Adawa sun wuce to suka koma suka fara bautawa a gumaka dalilin ke nuna cewa sun zo bayan Adawa fadan annabi Salih alaihi salam da su a cikin suratul a'raf wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di adin ku tuna lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya ku zama tukune masu maye ban kasa bayan Adawa saboda haka bayan Adawa suka zo Allah subhanahu wataala ya ambaci labarin su a gurare da dama a cikin alqur'ani kuma saboda dama ana hada labarin Adawa da Samudawa a kawo labarin Adawa sannan kuma a kawo labarin Samud domin su ne Adawa na biyu Adawa na farko su ne mutanen annabi Hud Adawa na biyu su ne mutanen annabi Salih alaihi assalam to shine Allah ta'ala yake cewa wa ila thamuda ma'ana kuma atafina akan wa laqad arsalna nuhan ma'ana wa arsalna ila thamuda akhahum salihan mu aikowa samudawa dan uwansu annabi Salih dan uwansu wajen nasaba dan uwansu wajen kabila mutum ne wanda sun san shi sun san asalinsa nasabarsa baba ko ne gare su ba qala yace ya qaumi ya ku mutane na kamar yadda muka ambata wajen fassarar zancen annabi Hud alaihi salam ya linida'i ya kira su ne saboda ya nuna musu muhimmancin abin da zai fada musu qaumi mutane na akwai tausayawa da jin kai a ciki ubudullaha ku bautawa Allah ma lakum min ilahin ghayru kuma bayan Allah ba ku da wani abin bauta kamar da kullum muna faɗa malamai suna faɗa mana wannan shine abu na farko da kowane annabi idan ya zo yana kiran mutanensa zuwa gare shi bautawa Allah shi kadai annafi wal isbat ma lakum min ilahin ghayru ko mutum ya bautawa Allah ko ya bautawa wani Allah bai samu tsira ba dole sai an tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala an bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai ma lakum min ilahin ghayru kuma bayan Allah ba ku da wani abun bauta to shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'az zuwa kasar Yaman me yace da shi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah sai dan ka sai farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine su shaida cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah wannan shine tauhidi wannan shine tushe Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan tauhidi to shine yake cewa huwa ansha'akum min al-ard Allah shine wanda ya halicce ku daga ƙasa mu halicce mu daga ƙasa ne ko daga mani daga mani aka halicce mu abin nufi anan Allah shine ya halicci kakanku Adam daga ƙasa na shine asali tunda kakanku daga ƙasa yake kuma kamar daga ƙasar kuke wa ansha'akum min al-ard Allah shine ya halicce ku daga ƙasa ma'ana ya halicci kakanku annabi Adam daga ƙasa wasu malamai suka ce Adam ma ya shiga ciki ai mu dun ma mun shiga ciki saboda an halicce mu daga mai nutufa mani mani kuma jini ne zai koma ya zama ta nutsuwa kuma jini kuma ai naki samu jini abinci da kake ci kuma abincin naka daga ina ake samu daga ƙasa ai shuka ko kuma dabbobi ne su ma ai daga namu in ka ci ma su ai daga ciyawan daga ƙasar suke ci ciyawan za su ci saboda haka nutuwar ma daga bare aka bi diddigi zai koma ga ƙasa haka wasu malamai suka ci huwa ansha'akum min al-ard me yasa yake faɗa musu wannan malakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bauta ko bayan Allah subhanahu wataala dan me kila mai tambaya zai tambaya dan me ba za mu bauta wa gumaka ba dan me ba za mu bauta wa mala'iku ba dan me ba za mu bauta wa aljini ba dan me za mu bauta wa Allah shi kadai me yasa dalili kuwa huwa ansha'akum min al-ard domin shi ne wanda ya halice ku aljini bai halice ku ba mala'iku ba su halice ku ba ba wani wanda ya halice ku gumakan ku ba su halice ku ba Allah madaukakin sarki shi kadai shi ya halice ku saboda haka shine wanda ya cancanci a bauta masa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum umurni na farko a cikin alqur'ani ya ku mutane ku bauta wa Allah rabbakum damme alladhi khalaqakum wanda ya halice ku to wanda ya halice ka shine ya cancanci ka bautata masa wani abu ne ai a fili yake hatta a mu'amalar mutane tsakanin mutane wanda ya fi kyautata maka ka fi masa hidima wanda baya kyautata maka samsam kana masa hidima ba ka masa hidima mutane guda biyu ne wani ya sa ka makaranta ya doki da wainiyarka har ka gama makaranta ya samar maka aiki sannan ya baka jari ya baka gida ya baka motoci da wata matsalar ka gurguru yana taimaka maka da mutumin da yake tun sun da kana yaro kana shan wahala ko ba bai taba hada ka da shi ba to sai ana zaune ana bukatar hidima wancan yana bukatar hidima wannan ma yana bukatar hidima ana zaune misali lokaci guda wannan yace ka zo wane zo shi ma wancan wanda alherin ko ba dai bai taba hada ku yace wane zo goma zaka je eh lokaci guda suka baka umarni gurin wa zaka je eh zaka ji gurin wannan dan yafi wannan imani ne eh dan me dan yafi maka amfani wannan abu ne na dalili na hankali dalili ne na hankali wannan fa a cikin mutane kenan fa ba wani alherin da yi maka ba zaka je gurin sa to ina Allah ya halice ka ya kawo ka duniya da ikonsa ne kake motsi ya halici ƙasa kana tafiya a doron ƙasa yana sako da ruwan sama kana sha ka tona rijiya ka samu ruwa ka noma kai noma ka samu abinci kai bacci ka tashi da ikonsa iskar da ya halita shi kake shaka to amma duk da haka ka aje shi a gefe ka ce aljini zai maka amfani boka zai maka amfani wani wali zai maka amfani ina cikin kabarinsa ka ji kaza a kan kabarinsa kana roƙonsa shehi wani ne maka amfani to shine shi ita ce hujjar dalili na hankali Allah da ya halice kan nan ba da shawarar ka ba ba kai ka ne mai halice ka ba kuma abin da yake so shine yace ka bauta masa kuma bautan nan abu ne wanda zaka iya bai ce awa 24 nan gaba ɗaya ka bauta masa ba sallah lokaci biyar bai wuce awa biyu awa uku ba cikin awa 24 hours a shekara kwana 360 misali ko 60 da wani abu aka ce an ka bada kwana 30 ko kwana 29 saura kwana 330 din naka ne in ya baka dukiya a cikin 40 duku ne shi yake baka dukiyar fa shi zai baka kuma a cikin 40 ka dauki kaso daya ka bayar 39 duk naka ne 39 duk naka amma guda ɗaya kilo shi ne ka ba wa mutane kuma idan kai haka fa kuma zai baka lada ne in kai sallan lada zai baka in kai azumin lada zai baka ba biyan shi kai ba domin dan adam idan kai masa aiki zai biya ka ko baka ba ko kuma idan ya maka alkhairi kai zaka biya shi idan dan adam ya maka alkhairi me zaka maka masa alkhairi kai ma domin ka biya shi amma Allah ba biyan sa kake yi ba ya halice ka yana maka alkhairin ka bauta masa kuma ya baka lada a rayuwar ka tukuna sau ɗaya kacal in Allah baka dama ka je kai aikin hajji amma duk da haka mutum ya zo ya rufe ido yawa Allah shirka to shine annabi Salih alaihi salam yake ce musu huwa ansha'akum min al-ard Allah shine ya halice ku daga ƙasa kakan ku annabi Adam shi ya halice ku saboda haka shine wanda ya cancanci ku bautata masa wasta'amarakum fiha ma'ana a'amarakum fil ardi aw ja'alakum ummaraha aw qadirin ala imaratiha bil iskani wal istighlali Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sa ku ya ba ku dama kuna raya ƙasa ta ya ake raya ƙasa zama a ban ƙasa da gine-gine da yin shuka da yin noma da yin kasuwanci da kai da kawa duk wata harka da mutum zai yi abin ƙasa raya ƙasa ce to shi yasa wasu malamai suke kiran Allah wato noma abin da ya shafi harkar gona imara an fahimta to wasta'amarakum fiha to wannan yana daga cikin ni'imar Allah subhanahu wataala annabi Hud annabi Salih alaihi salam yana tuna musu ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu Allah subhanahu wataala ya ba ku dama kuna raya ƙasa anan a dunkule kawo wasta'amarakum fiha amma Allah subhanahu wataala ya fayyace a wasu guraren wazkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard ku tuna Allah subhanahu wataala da ya kawo ku bayan adawa ku tuna abin da ya faru gare su kada ku kafircewa Allah kun ga adawa da farko Allah halaka su yi saboda haka kuma idan ba ku imani da ni ba ba ku imani da Allah ba Allah zai halaka ku to shi sai ya ci gaba da tuna musu ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu wa bawwa'akum fil ardi Allah ya zaunar da ku a ban ƙasa kuna gine-gine kuna zama wa tattakhiduna min suhulaha qusura gurayen da suke akwai laushi kuna gina benaye wa tanhituna min aljibali buyuta
tanhituna aljibala
ha wa tanhituna aljibala buyuta sannan kuma kuna sassaka duwatsu kuna daukar su a matsayin gidaje to malamai suke cewa lokacin zafi suna rayuwa a cikin kusur su zama iska samu sanyi kun kuma ana sanyi tsananin sanyi sai su rayu a gidajen su na cikin duwatsu su mire duwatsu gidaje to wannan yana da ni'imar Allah subhanahu wataala da gonaki ne da lambu-lambu iri-iri duk wannan Allah ta'ala ya musu kuma Allah ta'ala ya ba su basira wa tanhituna min aljibali buyutan farihina Allah ya ba su hazaka to shine anan Allah ta'ala ya dinkula wasta'amarakum fiha wato abin nufi anan ya tuna musu ni'imar Allah subhanahu wataala to shine a ayatul araf yake fara musu fadhkuru ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah subhanahu wataala a gare ku duk wannan ni'imomin ne Allah subhanahu wataala a gina gida ya kare ka daga iska ya kare ka daga zafi ya kare ka daga sanyi ya kare ka daga abin da zai cutar da kai sannan Allah ya shirya ƙasa zaka zo kai ka shuka kwaya ɗaya kilo bayan kwanaki ya tsiro ka zo kai noma bayan kwanaki ka abu ɗaya ne ya koma ya zama to me 700 2000 da wani abu guda ɗaya kilo fa to duk wannan yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala kuma yana tuna musu wasta'amarakum fiha Allah ne ya ba ku wannan damar ba dan Allah ya ba ku ba ai ba zai yi ba ba dan Allah ya ba da dama ba in Allah ga dama Allah ya sa sai kasar ta zama babu yanda zai babu yadda za a yi gini a kai ku ce yi ginin ba zai yi ba ko kuma ku yi ginin Allah subhanahu wataala ya sa wani dalili ginin ya rushe to ya za ku yi Allah subhanahu wataala ku zo ku yi in ya ga dama sai ya sa idan kun zo ku shuka amma da ko shukan nan kwayan nan ba za ta fito ba to ya za ku wasta'amarakum bihi Allah ne subhanahu wataala ya ba ku wannan dama to in ya tabbata Allah madaukakin sarki shine ya ba ku wannan dama maki wannan dama gaba daya to shine wanda ya cancanta ku bauta masa duk wannan dalila ne al-istidlalu بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية الله من أرزكي من بعد أرزكي من بعد لابية من حالي تشين وانا ياتن شنطة أبو تامس فإن دي آيات بات الله شين ما حالي تشي شيكي مكو كومي كما آيات بات شيباكو داما كنا جيني كنا نوما كنا جن دادي كنا لا يويد كوكي سو فاستغفروه تغنمي غافرس ku bar shirka ku gama tauhidi ku bauta masa shi kadai kuma ku tabbatar masa da ubudiyarsa ku yadda shi ne ku tabbatar masa da wato wahdaniyarsa sannan kuma ku gamsu da cewa shi ne Allah mahaliccinku wannan mun yi bayani akan wannan ko wajen kisar wato annabi Hud alaihi assalam yace wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai ثم توبوا إليه سنة كما كتب أزواج الله سبحانه وتعالى أنا كلا سي إيماني دا الله سبحانه وتعالى كما ستبتع كون إيماني كبير دا مكي بياني تايبا إيماني متن يسام مطلع وجه إيمان انسا تايبا بيان متن يا إيماني أما يكاسا وتبين أمر الله سبحانه وتعالى أتكين رأي وسا كما يزم متن يليفي تيانا تتكين تبتع كن إيماني متن يدن يليفي ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin baya daga cikin sharadin mutum ya zamanto cikakken mu'mini zamanto baya laifi kullu ibn adam khata wa khayru al-khata'ina at-tawwabun kowane dan adam mai kuskure ne kowane dan adam mai kuskure ne zai kuskure zai zunubi to abinda ake so shine idan kai kuskuren kai sauri zuwa ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to baya daga cikin sharadin zama ka zamanto cikakken mu'mini ya zamanto baka laifi don wannan ba abu ne mai yuwa ba kai ba ma'asumi bane Allah bai halicce ka a haka ba to amma yana daga cikin sharadin ko sharada na ka zamanto cikakken mu'mini ya zama duk sanda kai kuskure kai sauri ka tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala ya fara mana sifofin mu'mina cikin surat Ali Imran sifofin al-muttaqun والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون المتقون سوني ولن إذن سكا أيكة الفاشا سكا أيكة الذنوب كو سكا زالن تكاوننس ذكروا الله ذا ستنا لجرمان الله ستنا لالله بنا ينا لتسكين أبوان ذا سامتين يداوكا هنيا ka tuna da Allah Allah mahallicinka ka tuna da umurninsa ka tuna da aljannas ka tuna da wutar da Allah ta'ala ya tanada nan take idan sun tuna da Allah nan take fastaghfiru li dhunubihim zasu nemi gafarar Allah Allah ya gafarta musu zunuban su walam yusirru fastaghfiru li dhunubihim man yaghfiru dhunuba illa Allah kuma sun san ba wanda zai gafarta zunubai sai Allah subhanahu wa ta'ala ولم يسيروا على ما فعلوا بزاس دوما تبتا اكن ذنوب ده suka aikata ba wannan shine maganar mahallu shahid to duk musulman da zai zunubi kuma zai dawama akai kaga imanin sa yayi kasa to shine sharadin zama cikakken mu'mini duk sanda idan kai kuskure ko kai zunubi kai sauri ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala amma kowa mai kuskure ne mai yin zunubi ne kuma duk wannan ana nuna mana muhimmancin istighfari kaga annabi Nuh alayhi salam me yace wa mutanansa a cikin suratu Nuh istaghfir rabbakum innahu kana ghaffara to sakayar mutaci yusli sama alaykum wa yumdidukum bi amwalin wa banin to shi haka nan annabi Hud alayhi salam yace wa ya qaumi istaghfiru rabbakum nan kuma annabi Salih yana cewa فاستغفروه ثم توبوا إليه to ni mun gafarar Allah na farko dai amma ni daga azabar Allah kariya ce daga azabar Allah sannan kuma bawa zai samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala, sannan kuma sanadiya ne na samun arziki, sanadiya ne na samun walwala, sanadiya ne na samun alkhairai da yawa, na kuma kawar da sharri da yawa. To shi yasa yana daga cikin azkar zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lizimta har ya karanta da al'umma sayyidu al-istighfar, yana daga cikin azkar da ake da safi. To bayan mutum yana yawaita istighfari, ana so mutum ya rika kokarin nisantar sabon Allah sanda yana istighfari. Ana fahimta? Rashin ladabi ne kana istighfari kuma kana cikin zunubi sundum. Istighfarin da ake so shine istighfarin da zai saka ka bar zunubin Allah subhanahu wataala. Mutum zai yana aikata zunubi kuma yana istighfari, sanda yana istighfarin aniyarsa ba zai bar wannan zunubin ba, zai dawama a kai, zai ci gaba da wannan zunubin. Malamai suka ce wannan isgiri ne, kana ji astaghfirullah astaghfirullah, ka san wannan zunubin da kake yi sanda kana istighfarin, kuma a cikin zuciyarka zaka ci gaba da wannan ko nadama baka yi ba, ka wannan zama to istighfari. Ya Allah ina neman gafararka, ya Allah kuma zan ci gaba da zunubi, ya Allah ina neman gafararka kuma zan ci gaba da zunubi, bazan bari ba, bazan kiyaye, bazan tuba ba. Kaga wannan akwai isgiri a ciki. To istighfarin da ake so sanda kana istighfari, ka rika jin cewa kana neman gafarar Allah, kuma kana nadama akan zunubin da kake yi, kuma kana tunanin ba za ka sake dawowa akan wannan zunubin ba. Wannan shine istighfarin da zai amfane mutum. An fahimta? Amma a fuskar zikiri idan kai Allah zai baka lada, amma kuma baka yi istighfari wanda ake so ba. To Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayi waɗanda suke yawan istighfari. Amma inna rabbi qaribun mujib, wannan gaba ce tana da muhimmanci. To saboda za mu hakura mu tsaya anan gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake karanta ayar, sai kuma mu yi bayani akan wannan gaba. Lalle Ubangiji na makusanci ne kuma mai amsawa ne. To Allah subhanahu wataala ya sanya mu mutuba, ya ba mu damar tuba daga zunubanmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da yawan istighfari, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu. Allah madaukakin sarki ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi. Yan uwa mu dage da addu'a, wannan wata ne mai alfarma, daban makina amsa addu'a suna da yawa, kada mu yi sakaci. Kuma daga cikin laduba na addu'a, ana son ilhahi, alizu bi hadzal jalali wal ikram. Allah yana son nacewa, Allah yana son a nace masa. Wanda zai addu'a minti 5 da wanda zai addu'a minti 10, ya dauki minti 10 yana addu'a, wanne Allah ya fi so? Wanda ya dauki minti 10 yana addu'a, da wanda zai dauki minti 30 yana addu'a, da wanda zai duki awa daya, wannan wanda Allah ya fi so awa daya. Allah yana son naci, domin sanda ka dage da addu'a kana tabbatar da rububiyar Allah ne. Allah shine mahalicci, shine mai komai, kuma kana tabbatar da cewa kai bawan Allah ne. To yana da kyau mu yi addu'a, ba addu'a irin wannan ka daga hannu kana kallon gefe da hagu kana tunanin wani abu, abinda harshen ka yake faɗa daban, abinda kuma cikin zuciyarka daban. وَعَلِمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ لَاهٍ غَافِلٍ. زوجت باب النسوة باب حلرته الحضور القلب ما لم يسكت من أقوى أسباب الإجابة. سند كان عدوه إذا ما تزوجت كتحلرة كان أبنك كتير فلدا حرشن كتير كتير جئة كن زوجتك دوانا داماتك مثل رمضان كما مثل لوم السنة أيوة مثل لوم الأمة musamman abin da ya shafi rashin lafiya da kuma fitintunan da suke faruwa a gabas ta yamma, a gabas ta tsakiya kasashen musulmi. To wani abu ne mai girma, ba lokacin ne zamu muna dariya, muna abin da mun ga dama, muna bata lokaci, ba wani lokacin sa bane. Lokacin ne za a koma ga Allah, a riko da Allah, da addinin Allah, kuma a koma ga Allah, a ta addu'a. to Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu duk wata fitina Allah ya kawar daga gare mu da kuma kasashen musulmi wanda yake nufi musulmi da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakanin mu da su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat ayn rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir اللهم استر عوراتنا وامن رؤاتنا اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
جزاك الله خيرا